أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان، بركم دا أزمي يو أزمي فرقو شكرا جبو دا تريه دا أربعين دا أكو هجرا النبي صلى الله عليه وسلم كما يرد مكة قدامة تفسير القرآن دار أنان زاير مولانا الشيخ الشريف إبراهيم خان الحسيني رضي الله تعالى عنه بنما ألا يا كاوم زام قدامة تفسير ألا يا ساء إن مكة فارا مجمع لا فيها كما يرد مالا يمنع الدعاء. حقيقة لما تشيوان نمبات أرمابا idan mutum zai tuna daga bare zuwa yanzu mutane da yawa su sori ga mu gidan gaskiya, wasu kuma ba su da lafiya, amma mu Allah ya ba mu waɗannan nimomi duka ya kawo mu wannan rana. Ya ishi mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan. Azumi dai kamar yadda kullum muka sani rukuni ne a cikin rukunnan addinin musulunci, wanda rukunai guda biyar ne. Ramadan shi yana daga cikinsu, wanda duk wanda ya balaga kowa ya san dole ya azumce shi. Sufaye suka ce Allah da ya halicci halitta, kowacce da ya halicce ta ya ce wane ne ni, sai ta ce kai mahaliccina ne, ni kuma bawanka ne. Amma bandaran ɗan adam, Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci ɗan adam ya tambaye ta ni waye ne kai wane ne nafsi tace wa Allah tabaaraka wa ta'ala anta anta wa ana ana yauwa kaga ba ta tabbatar wa Allah tabaaraka wa ta'ala shine mahalicin ta ba an yi mata uquba kala kala amma ba ta tabbatar cewa Allah ne ya halice ta ba har wuta sai da haka sai ta amma nafsu ba ta yarda cewa Allah ne ya halice ta ba yayin da aka kai ta cikin yunwa ta ji yunwa to a lokacin ne nafsu ta tabbatar cewa Allah shine ya halice ta ya tambaye ta man anti qalat anta rabbi wa ana abduka sai da ta ji yunwa tukunna ta tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala cewa shine ubangijinta ita kuma baiwar Allah ne to dalilin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sunnanta ma ɗan adamin azumi kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun dan ku ji tsoron Allah shine aka sa mana wannan azumi kuma banda ramadan cewa rukuni ne a cikin rukunan addinin musulunci guda biyar a cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani wanda dukkan littattafai da Allah ya saukar babu kamar shi kuma ya kunshe su duka ka duba annabawan Allah wanda manzanni ana cewa kusan ɗaya bayan ɗaya Allah sai da ya aiko an manzanni 300 duk waɗannan sakonni da suka zo Allah tabaraka wa ta'ala ya shirkule shi a cikin alƙur'ani idan ka tuba annabawa da suka ci to Allah tabaraka wa ta'ala ya dunkule mana shi a cikin wannan alƙur'ani to Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da shi zuwa wato sama ta ɗaya inda za a rika ɗauko shi ana kawo mana shi a wannan watan ne to kaga wannan ni'ima ita kadai ta wadatar a ce za mu karanta tafsirin alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama idan wata ramadan ya zo suna yawaita mudarasar qur'ani kamar da sayyidina jibril har lokacin da yayi wafati an ce sun yi mudarasar qur'ani din so biyu wanda ya bada alaman cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aiki ya kammala cewa zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to ana qiyamul layl da a cikin alqur'ani wata ramadan a zamanin sayyidina umar akoni mutum wanda ya je ya aikata wani abu shikenan aka ce masa abun nan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi sai ce ai shi bai sani ba sai sayyidina umar yace to ni a matsayina na shugaban musulmi haƙƙi ne a kaina na sauke shi kowanne musulmi a karanta masa alqur'ani tun daga farkonsa har ƙarshensa ya ji dukkan wani umarnin Allah saboda kada a sati Allah in na je lahira za a tambaye ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dalilin wannan sayyidina umar ya sa ana ya qiyamul layl wanda har ya ce ni'matin bid'atu hadhihi da yanzu ya sa mutane suna karanta a suna jan'i sai ce ma dalla da wannan bid'a maulan mu shehu ibrahim ya sa radiyallahu ta'ala an yace ya ce ni'matin bid'atu hadhihi saboda tawadu ne amma abinda sahabban annabi suka aikata ba bid'a bane alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin kaga abinda sahabbin annabi yayi babu musamman waɗannan guda hudu to babu batun bid'a a cikin aikinsu sunna ne su ma suka yi to ya sa ana mudarasan qur'ani da yake su larabawa ne ka san ba sa buƙatar sai an yi fassara yaren su ne suna jin komai to da daga baya irin zamanin su sayyidina abdullahi ibnu abbas su ne masu tafsiri wanda suke karanta wa mutane su ji ma'anar alqur'ani dai har zuwa yau to wannan shine asali na samu yin tafsiri da ake gudanarwa mutane su ji qur'ani da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da shi a cikin watan ramadan ne dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dab da azumi yace إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك لسكا مي جرما كما مي البركة يا كسنتوك واتوة رمضان يتي فيه ليلة خير من ألف شهر أتكي ونا وطن ليكما أتكي سامو ونجري وان دا يبعي أتكي تو كمرياي شكرا تمانين دا أكو ينابوتا وألا باوي سيكا فانا كنا سلا كنا وني إبادة با أتكي ونا ندري كورا كأجوني كسامو كاي kasa mukai jam'in wannan isha da jam'in asuba isha da sallan aiwa asuba azza da asuba cikin jami to Allah zai rubuta maka lada kamar ka wannan kai ibadar shekara 83 to kaga wannan ba karamin sallala bane kuma an ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yayi haka al'ummatai da suka gabata za su ko su suna shekara kamar 1000 wasu suna shekara kamar 600 to amma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kar mu sha wahalar rayuwar duniya shekarun namu an taƙaita su annabi sallallahu alaihi wasallam yace hafazu ummati ma baina 60 ila 70 girbin shekarun al'umma ta daga 60 zuwa 70 shugurai ya yace da kyar ka samu wanda yake zuwa waɗannan shekaru kuma da kyar ka samu mai tsallake shi shi yasa masu rasuwa ba su kai su sun fiyewa dalili idan ka zauna a cikin taro sai ka ga wanda yake cikin waɗannan shekaru kaɗan ne ya nuna cewa tun kenan ana cikin samarta ake rasuwa ko yarinta to kaga shekaru idan aka auna da waɗancan da suke shekaru kusan 1000 aka ai sun wuce musu sai to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu idin lilul qadr tashir ramadan in kashi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ja'ala siyamahu fariza ya sanya azumtarsa farilla ce wa ja'ala qiyamahu tatawwu'an ya sanya kuma tsayuwa cikinsa nafila ne faman tatawwa fihi bi haflatin min alkhair kana kaman adda fariida duk wanda ya aikata nafila a cikin wata ramadan to ke da wanda ya aikata farilla wa man adda fihi fariidatan kana ومن أدى فيه فريضة فكأنما قام بستين فريضة كمر واتو جاي فريضة سبعين إذن كا عزم شونا وطا رمضان كمر كاي عزمي شكرا سبعين إذن كاي سلا الناس لنكا أسلا فريض لنكا دي دي كي دكاي سلا سبعين تدول أي في فريض لها سألا يساكي أوطا رمضان saboda haka wata ne mai girma wata ne mai albarka wata ne da ake son ayi wato tasabu da tanakus cikin aikin alheri dama kullum mu'mini Allah tabaraka ta'ala yana kiran mu ko yana kiran su da cewa su yi rigegeniya cikin aikata alheri to wannan wata wata ne wanda ake son ayi tasabu cikin alheri ba wata ne da zaka je ka yawaita bacci ko da dare ko da rana wannan bacci yana rage ladan azuminka saboda haka na ibada ne ko ku da ɗan uwanka musulmi tsakaninka da ɗan uwanka idan kuma ka wadata ka kyautata musu a cikin wannan wata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana da yawan kyauta don ramadan ya zo aka ce kansa wato ya fi iska ne kadawa babu wanda zai tsarayi ba tare da numfashi ba kaga iska ba ta yanki mana ke ta annabi a ramadan kwata kwata ba ta yankewa saboda haka ana so a yawaita aikata alheri mu especially lokacin shan ruwa saboda akwai wanda ba shi da abin da zai sha ruwa din annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya ba wa mai azumi ya sha ruwa to yana da ladan azumin nan nashi ko ba wai sai ka cika wani kwano ka ba shi wani abu ba ko ka ba shi wani abun dadi a cikin yusru idan kiyo wata dai ka dauka ka ba shi ma Allah zai baka ladan azumin da idan dabino ne kike ka dauka ka ba shi shi ma Allah ya baka wannan ladan azumin shi amma kada ya zama kuma Allah ya baka wadata ka riga irin wannan ta saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace li yusuf tusa ashi sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah kai ya baka komai ka zo kana ba wa halittun Allah abinda kai ma ka wadata da shi balle Allah tabaraka wa ta'ala duk abinda zaka wa dan uwanka musulmi ba fa shi kawa ba Allah kawa saboda shi ba zai baka wannan ladan ba in ka ce lahira Allah ne zai baka wannan lada saboda haka ka duba wannan karka duba mutumin da zaka bashi ko ya yake ko wace irin alaka ce tsakanin ka da shi ba ruwan ka da wannan alakan kai ka dube shi shi na Allah ne idan cutar da shi ne ma haka ka cutar da shi ba shi ka cutar ba shi bai wuce dan ji zafin cutar wannan amma uban kuma Allah ne zai maka kaji kenan ka cutar da halittar Allah saboda haka Allah zai azaba akan wannan saboda haka ku kiyaye waɗannan laduba a cikin azumi ana so mutum ya yawaita karanta alqur'ani ba sai ka haddace qur'ani ko ka sauke ba idan misali ka taba sauke juzu amma to ka dauki juzu amma naka kai ta sauka kana koma kai ta sauka kana koma idan sura goma ne ma ka iya daga alantara zuwa nafi kai tai in nafila ne ma da daddare kai tai karka ce ni ban haddace qur'ani ba a'a qur'ani duk abin da Allah ya baka shi a cikin sa to Allah ya baka ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun haddace qur'ani kadan ne amma akwai wanda zai fana yana karanta qul huwallahu ahad an fahimta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana karanta aya guda ɗaya har gari wai mun karanta a tafsirin suratul maida to duk abin da Allah ya iya maka izun ka biyu ne izun ka ɗaya ne suran ka nawa ne kai ko a kunce kai tai ka tashi daga girma kai ta nafilanka balle nafilan mu ma an fi so mu yawaita sujada ɗin akan tsayuwa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so ya yawaita tsayuwa saboda sajadan nan da za ka yi babu wata ibada da za ka kusanci Allah kamar ita saboda ka duba babu ibada da za ka turmutsa fuskanka da hancinka a ƙasa don girmamawa ga Allah ta nuna kai bawa ne banda a sallah duk ibadan da za ka yi Allah kana tsaye ko kana kunce ko kana tafiya ne za ka yi amma sallah ka gani idan ka zo goshinka wanda fuska shi ne a cikin gaɓar ba abin da ya kai shi ko yanzu mutum ka da shi sai ka ce a'a ai har hanci har ƙasa ko ba haka ba ka irga mana shi to saboda haka ka yawaita wannan ru'a sajada kana tashi Allah ya kankare maka zunubi ya ɗaukaka maka daraja haka abin da Allah ya koya maka na alqur'ani ka yawaita yin sa sai kuma ana son mutum idan zai sha azumi ya sha wato ya ci dabino idan bai samu dabino ba to sai sha fari ruwa amma wannan fari ruwan kada ka sha da yawa zai iya cutar da kai musamman ma ruwan sanyi an ci so ka dan samu ruwa mai dan zafi sai dai idan lokaci na zafi ne sosai ka dan samu mai sanyi kadan saboda sanyi an ce akwai hadisi duk da ma malamai suna magana a kai a kulli da'in al-barada asalin dukkan wani cuta wai sanyi yake kawo shi to ruwan sanyi wannan idan ka yi amfani da shi zai iya cutar da kai daga baya ka iya sha amma lokacin ciki zafi ka kawo ruwa mai sanyi din zai iya cutar da kai kadan annabi ya ce haka hasawat dan kurfa ɗaya biyu uku in ka yi shi kenan ka tsayar sai ka dan samu wani abu ka ci in ka je ka yi sallanka in ka dawo idan irin azumin da ake so da ya ci kenan shi Usman bin Fudu wani ya tambaye shi idan mutum zai ci abinci ya manta da bismillah a lokacin farko yace a tabbi yace idan ya manta a loba ta biyu da ya gafa yace a ta uku yace in ya manta a ta uku yace to har loba nawa zai yi bi hasbi mri'in wa to luqaymatun yuqimna sulba ko ka gani saboda haka daga ba su sai ka samu ka ci abin da zaka ci haka idan lokacin sahur ne kakkata shi cikin dare kai sahur saboda shi sahur din yana taimakon azumin ka din ne ka duba ahlul kitabi su suna azumin wato wuni dare da rana ne irin al-azmi sai na Musa da yake yi ko to zaka zaka yi sahur ka jinkirta in gari ya waye ma ka ga kamar kayi karyawa ne kana ta gyatsa to zaka wuni azumi bai baka wahala ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to waɗannan shine abubuwa za mu iya nabbahantarwa a kan azumi din Allah ya taimake mu mun kwana ne a cikin suratu al-an'am inda wato suran mun karanta sura ce ta makka kuma kullum muna jin malamai a tafsiri suna gaya mana yanayin surorin makka to duk wata ɗabi'a ta surar makka tana ɗauke da shi shine kira zuwa ga Allah da kuma hada bauta wa gumaka da ƙididdige ni'imomi ga kafirai su bi Allah amma ita suratul an'am ta samu daraja guda biyu a cikin darajanta na ɗaya an ce ta sauka a dunkule ka duba tsawon nan nata kusan aya wato 100 da kusan 60 da wani abu amma ta sauka jumlatul wahida wannan ta babbanta da shi a cikin surori na biyu kuma lokacin da za ta sauka an ce ta sauka da mala'iku dubu ne sura kota to kaga wannan ai ba karami bane in ka karanta ta kai ma yanzu mala'ika dubu kenan za su sauko ba an fahimta kuma an ce ayan ta sauka suran ne ta sauka akan Abuja ne sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu karyata ka ba ba ma karyata ka kai abutaccen Allah ne duk da gwagwarmayar da annabi yake da mushrikan nan duk wata ajiya mai daraja ana kawo masa sun yarda shi amintacce ne فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تولى شيء ردي كأبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم حكى نباتا قد يساكا أبن لك هذولي بالشيء قد يساكا سنة ما ماشي سنة دقوما كأريئك دشاؤك أحكى ويبقاتون سما بسبيا با سيئنا نيدا ألا قداء انتا يا جاءتا وديا بقاتون سكي جليش أم فهمت قنكي رواد بانك gunkin kiwo da ban gunkin tafiya da kowanne bukata da gunkin ta aje to bukatun mutane su Allah a ja'ala al-alihata ilahan wahida saboda haka ta yaya bukatun mu an fahimta yi wannan tunani ne irin na masu zawa to kuma kai magana akan irin aqidun da suke kai wanda mun koro su tun daga kusan bara irin wato za su halatta da wannan dabba su haramta wannan dabba saboda wato maguzance su su ce wannan na gumakan mu ne mata za su ci a lokaci kaza maza ba za su ci a lokaci kaza ko maza za su yi tarayya da su to wannan shi ne gaban da muka kwana kuma a kai za mu tafi Allah tabaraka wa ta'ala yake wato su mushrikai suka ce wa qalu ma fi butun hadhihi al-an'ami khalisatun lidukurina wato abin da ke cikin waɗannan dabbobi irin dabbobi da suke ba ta ce da su da kuma dabbobi da suke sakarwa gumakan su to idan sun aiko to mata ba sa ci abin da sun aika suka ce khalisatun lidukurina ay halalun lidukurina yajuzu lidzakari an yakula min an'ami alihatina ya halatta ga mazaje su ci wato dabbobin gumakan mu amma wa muharramun ala azwajina an haramta su ga mate kunmu dama a jahiliya ba abin da aka tashi haƙƙin sa kamar mace sai da musulunci ne ya zo ya daga darajar mata
idan yanzu in ka tafi irin wasu kasashe wanda musulunci bai karfi ba ko babu anan ne zaka san addinin musulunci gata da yawa ya mace to tun a jahiliya din haka lamarin yake eh muharramun ala azwajina walakin haramun ala nisa'i an ta'kula min an'amil alihati ya haramta mata su ci abincin gumaka kenan kaga mata na kasassu ne alloli kuma kamalallu ne saboda haka ba su ci abinci alloli ba ko ne abin ba kafi shi ba mai zai kawo sai an fahimta amma wa in yakun maitatan sai dai in ya gama ya mutu fahum shuraka'un fi jizafi tarayya maza da mata to ki kaji kenan tun da ya mutu ba na gunki bane ya zama naqisi su ba mata naqisatun sai a zo kuma a ci amma in dai suna raye ba za su ci abincin alloli su ba an fahimta ne eh akwai zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a ahlul kitabi idan mace tana al'ada ba sa cin ko abinci da ita za ta koma gefe kamar wata wannan bora ko mene za a ce a wulaƙanci sai ranar da ta yi tsarki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku zauna da mata a yi dukkan wata mu'amala ko suna al'ada saboda haka kawai ku san tun iyali ne babu to kaga addinin musulunci kenan su wannan shine abin da suke kai illa idza matat bi nafsiha in kanat mayyitatan fal maytatu halalun lid dhukuri wal inasi mushin siya halatta ga maza da mata Allah tabaaraka wa ta'ala ce wannan abun da suka yi sai yajzihim wasfahu ay sai yajzihim Allah wasfahum dalika bit tahlil wat tahrim da sallu Allah tabaaraka wa ta'ala idan ba su tuba ba zai saka musu da waɗannan sifantawa da suke su halatta wannan dabba su haramta ta domin Allah tabaaraka wa ta'ala shi ne gani ya halatta abin da ya halatta ya haramta abin da ya haramta kuma shi ne masanin halittunsa ya san ɗabi'ar ɗan adam da abin da yake daidai da ita shi ne zai ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne amma banda shi babu wani makhluk da zai ce abin nan halal ne ko haram duk munin abu in an masa kiyasi to bai zai ce makruhi ba wanda an ce malaman furu'a idan suka ce abu makruhi to dan ba su da ikon haramta shi amma kusan haka yake a wajensu eh kar hasra allazina qatalu awladahum wato daga cikin aqiduna wato mushrikai suna kashe yaransu wato mata saboda in an zo yaki ana iya kwashe wannan mata kuma an zo aurar da su suna shan wahala to Allah tabaaraka wa ta'ala yake karhasu allazina qatalu awladahum bil wa'di in hakika wadanda suka kashe yaran su wajen binne su da rai sun yi asara dan jahilci ne suke haka sun yi shi ba da ghairi ilmin ba tare da sani wato komai akai ba wa harramu ma razaqahumullah kuma suka haramta abinda Allah ya arzuta musu na dabbobi mimma zukira iftira'an ala Allah sun yi haka ne saboda kage ga Allah tabaraka wa ta'ala qardallu Allah ya ce lalle waɗannan da suka yi abubuwan nan sun bata wa makanu mutadin ba su kasance shiryayyu ba Allah ya kiyaye
wa huwa alladhi ansha jannatin معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
wato Allah tabaaraka wa ta'ala har yanzu yake gaya wa kafirin Makka waye ne shi shine yake shine wa huwa wannan wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rusha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu ni ne shine wanda ya halicci wato gonakai wasu daga ciki shimfidatsu ne akan kasa ma'arushatin ay mabsutatin 'ala al-ardi kal-dabbih wa ghayriha cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci tsiro wani tsiro yana shimfidewa akan kasa kamar irin su kankana da jinsin su duka to Allah ya ce musu ni ne fa nayi wannan abu wa ghayra ma'arushat akwai kuma wanda ba a shimfide suke ba ya'ni safa'at ala safi wanda sun dagu akan ishin su kan nakli kamar da bilai to ya sanar da su waɗannan abubuwan shine abin da ya saje da su Allahu ansha'a lana basatina na'ishu biha Allah ya halitta mana gonakai da muke rayuwa da su minha ma yanbasitu 'ala al-ard wa minha ma lahu saqun kan-nakli wato akwai abin da suke shimfidewa akan kasa akwai abin da kuma yake da kuciccire ya miƙe kamar da dinai wan-nakla haka nan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta musu da dinai da suke amfani da su wal-zar'a ba da dukkan shuka mukhtalifan ukulu gashi ya halitta shi da ruwa guda daya amma kuma ƴaƴan daban-daban ne wani abin mamaki samaruhu wa habbuhu fil hay'ati wat-ta'am za ka ga yanayin daban ne kuma ɗanɗanon daban wan zaitun wa rumman haka Allah shi ne ya halicci bishiyoyin zaitun da rumman za ka gansu mutashabihan ai waraquhuma ganyensu ya yi kama amma mukhtalifan wa ghayra mutashabi wani kuma ba sa kama da juna ai ta'muhuma kulu min thamarihi idha athmara Allah ya ce musu ku ci daga ƴaƴan bishiyoyi yayin da suka nuna qablan mutti wa atu haqqahu kuma in ya nuna ku ba da haƙƙin sa shine zakka ai zakata yawma hafadi wa zakatu al-ushr aw al-nisf idan mutum Allah ya bashi amfani kamar misali na shukansa idan shi ruwan sama ne ya shayar da shi kamar su hatsi da dawa da su shinkafa waɗannan a duk lokacin da ya girbe shi to zai ci da zakkansa kuma zakka ɗin a kwano 300 idan ya samu a cikin amfanin shi in ƙwaya ne jinsin su ɗaya idan kuma ya zama abu ne wanda yake da kwanso kamar su wake su ma jinsin su daban da su riɓi jinsin su daban misali yanzu ka samu hatsi da wake a hatsi da gawa kaga dukansu ai hubub ne to wannan in ka samu wannan kwano 150 wannan 150 to zakka ya hau kanka shi ne za ka ba da ushri wato kashi ɗaya cikin goma za ka raba shi goma ka kwano 300 idan ka raba shi goma zai baka nawa 30 ko to a cikin kwano 300 nan 30 shi zai zakkan da za ka bayar idan kuma kai ne kai bayinsa shi ne nisu garka ne ka shuka masaranka ta nuna ka samu kwano da ya kai 300 ko wakinka ya kai 300 to shi za ka raba shi kashi 10 sai ka ɗauki kwano 30 ɗin nan kwano 30 ɗin ma sai ka ƙara raba shi sau biyu ka ga ai an yi sassauci da yake wahalar ta fi yawa tunda ka yi bayi za ka samu inji ka yi bayinsa ka sa mai da sauransu to sai ka ba da kwano 15 shi ne zakkan da za a cire amma in bai kai haka ba kamsatu ausukin ba za ka ba da zakka ba sai dai ka ba da sadaka an fahimta manoma sai a ringa kokari ana cire zakka saboda yana kawo bala'i khamsun bi khamsin annabi ya kawo rashin ba da zakka yana daga cikin abubuwan da yake kawo ma mutane bala'i za a cire idan kuma ya fi hakan ma duk abin da ya karu haka za ka cire mishi an fahimta Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hafadihi wa la tusrifu kada ku yi barna a cikin abin da Allah ya arzuta ku bi ita'il kulli ba a san mutum Allah ya ba shi abu ya ba da kyauta amma matsayi matsayi ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ba da kyauta duka kun ba zai damu ba su sayyidina abubakar suna iya ba da duk abin da suka mallaka ba sa shiga cikin damuwa amma mutumin da zuciyarsa ba ta samu dogaro da Allah duka ba ka ga ya dan bada wani kaso wala tasufa kullal basti ka
kada ka bada abin da Allah ya baka duka wani bangare ka aje abincinka da shekara kaga asirinka a rike za kai addininka ko ba za ka je kana roƙon mutane ba wanda aka ce roƙon mutane kadai dai kiyama mutum zai zo fuskar sababu bayan nama ko guda ko da aro ne sai dai idan bukatar ta kama amma in dai kana da daman da za ka je ka nemi abinka annabi ya ce ko ita ce ne ka je kai ka kame mutuncin kanka saboda addinin musulunci ya zo na kare mutunci daga cikin abubuwa biyar ko shida da addinin musulunci ya zo ya kare ma dan adam akwai mutunci saboda haka ka je ka yi itacenka ko ka dauki kaba ka yi ta igiyoyi kana sayarwa ka ci abincinka a talauce ya fi maka mutunci a kanka zo kana roƙo kaga idan ka bada duka to za ka iya shiga wannan yanayi idan ma baka shiga ba to za ka iya shiga waninka fala yabqa li iyalikum shay'un wani abu ba zai rage wa iyalanku ba Allah baya so lokacin da Sa'ad ya zo yana rikin lafiya yana da ƴa guda ɗaya ce dukiyarsa kuma bace ba za ta shinge ba sai dai ta tsare zuci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sadakar dukiya ne ta a har dai daga ƙarshe aka zo Annabi ya ce masa ka bar magadanka cikin wadata ya fi alheri ka mutu ka bar su suna roƙon mutane saboda idan zuri'anka a bayanka suka yi abu to ana nuna maka kai ma za ka shiga damuwa in da farin ciki ne za ka yi farin cikinsa shi ma kaga ba za ka so ka ga zuri'anka a cikin wani yanayi ba innahu la yuhibbul musrifin Allah tabaraka wa ta'ala yana azabtar da masu kata wato abin da Allah ya ba su ko da abinci kake da shi a gida ko da tsami ka azubar da shi ai kokari a sanya shi idan aka sanya shi kage buce ai za a iya gyara shi amfani da shi idan ba ya amfani da shi ta wannan fuska ma ko dabbobi za a ba wa amma duk mutumin da zai dauki abinci ya zubar da shi to daga ƙarshe Allah zai dora masa talauci an ce akwai garin da Allah ya musu nima suke wasa da abinci suna zubar da shi daga ƙarshe Allah ya dora musu talauci an fahimta ne kuma yana zama azaba a cikin kabari duk kwayan da ka zubar a ƙasa zai zama tsutsa a cikin kabari na azabtar da mutum ko hatsi ne in ya zuba ka yi ƙoƙari ko ki yi ƙoƙari ki tsinke shi shine rashin mubazzaranci tun daga shi Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin idan Allah baya son abu da yake azaba yake ko kuhu aka kunce miki ko aka kawo maka hadi ka zo ka yi sa'ad da yaranka da matanka duk kure yake shi a ji a gyara shi amfani da shi kuma manyan mu ma haka muka same su amma yanzu ta kai da mutanen da yake an samu wadata duk wannan abubuwan ba a yi wanda zaka ga da har a mashiga ma ana zuwa ana dan ƙara kale ko to duk waɗannan abubuwan suna da kyau amma yanzu mun samu injiya mana komai za mu je shago mu sayar na fi na du'a to Allah ya kiyaye bismillah
wa min al-an'ami hamulatan wa tafsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatish shaytan إنه لكم عدو مبين
واتو هرين زبي الله ينا جايا وسوم شركي شيوانين الله تبارك وتعالى يسي مسو يا هل التاموكو دبو بيد سكي قوكا مكوكايا الله خلق لنا من جنس الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها وندا zai yi a daura dabbobi a kai a daura kaya a kai kan ibil kibar kamar raƙuma manya kaga yanzu in ka duba irin su jiragen sama da kuma jiragen ƙasa da motoci da sauran alatu dai duka mu ma Allah ya mana wannan baiwa maimakon waɗancan saboda haka wannan nima ce kada mutum yana ga abubuwan nan kawai kara zube ne ya gode wa Allah dan ba da waɗannan abubuwan ba to yunwa da sauran abubuwa ma za su kashe mu dan neman ka duba ka gani za a zo a China ko a India ko a America ko a wato wata ƙasa dai mai nisa wanda inda da ƙafa ne har mutum ya mutu ba zai je ba amma kana zaune sai a kawo maka shi har ɗakin ka kai amfani da shi to su raƙuma ne ma Allah yake musu gode cewa ni ne na muku wannan ina da mu kaga la budda an kuma bi shukuri ko alhamdulillah kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya mun wasu dabbobi su ko ɗan kanana ne ba sa daukan waɗannan abubuwan za mu yi amfani da su wata wani bangare la tasluhu lahu kal ibil sigar wal ghanam amma maulana shaykh ibrahim ya yake wasawabu hamulatan kal ibil wal baqar التي هي تصلح للحمل دون ذاك يا دوكا ديت شانو سبا اصل دورا مسو نوي كما يند اكي دورا راقو ما دي سو با حديثه سو دون wannan ba a hausu a a shanu an halice su saboda noma da sauran su ne zasu iya wannan amma kar a hausu wa farshan ma la tasluhu lilhamli kal ghanami kamar awaki Allah ya mana ni'imar su suma Allah tabaaraka wa ta'ala shi kulubi marzaqakumullah tu wannan da na abinta ku ci daga shi babu haram babu halal sai dai abin da zai ambata a nan gaba da abin da muka karanta a suratul maida wato abubuwan da ya haramta su ne kawai suka zama haramu amma dabba ne babu abin da Allah ya haramta to saboda haka ko da a yau ne mutum ya kula kada ya je misali wajen wasu ɗan ibbu ko boka ya ce kada ka ci dabba mai nau'i kaza an haifar maka ka yi sadakanta ka yi kaza wannan babu duka in dai dabba ce ko daga ƙanana da manya din duk Allah ya halarta mana su za mu yanka za mu ci su wala tattabi'u khudwat ash-shaytan Allah ce kada ku bi hanyoyin shaytan bara'ibahu fi tahrim wa tahlil kada a bi shaytan shine kada a aikata sakonni Allah tabaarak wa ta'ala yace innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan maki ne gare mu kuma mai bayyana mana kiyayya Allah ya kiyaye saboda haka ba za mu tsawaita ba za mu tafi ne da muke na awa ɗaya insha Allah yake mun dan muqaddima mun zo gabar da za mu tashi insha Allah bi Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.